sunan gari ne. Sawa'un dade ne kowane suna ne dai arsalallahu ilayhim shu'ayban ibnu maryam Allah ya kuma su shu'aybu wanda shine dan dan maryana kamar inda muka karanta a baya wa ila maryana kawo shu'ayban qala ya qawmi ibnullah ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'afu al-kayla wal mizana wa la tabqasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairun lakum in kuntum mu'minin. Mun wuce wannan suratul A'raf. Allah tabaaraka wa ta'ala to anan ma sai ce zuwa ga Maryana. Allah ya aiko dan uwansu Annabi Shu'aib da ya zai ce musu ya qawmi ibudullah, ya ku mutane ku bauta wa Allah tabaaraka wa ta'ala, wahiduhu ku kadaita shi, ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani ubangiji sai shi. A can sai ce qarja'atkumul bayyinatu min rabbikum, anan kuma sai ce to wala tanqutul mikyala wal mizana, kada ku tauye sikeli, kada ku tauye mutu lokacin da za ku yi awo, kada ku tauye sikeli abin da ake aunawa na sikeli, sannan abin da ake kuma aunawa na mutu shi ma kar ku tauye, wato kada ku tauye mikyala mutu wal mizana da sikeli. Inni arakum bi khairin, ni ina ganin ku wato ku mutane ne masu alkhairi, in dai ba za ku tauye ba. Ya kira mutanensa wato kowane annabi daga cikin annabawan Allah yana kiran mutanensa ne zuwa ga tauhidi, bautawa Allah shi kadai, a kadaita shi ne asalin addinin, sannan ya hana su akan abin da suke aikatawa na tauye sikeli da kuma tauye mudu. Allah tabaraka wataala ya ce annabi Shu'aib sai ya ce musu inni akafu alaikum azaba yawmin muhit, ina muku tsoro azaba na wata rana wacce azaban za ta zo ta kewaye ku ta halaka ku, wato muhidin bikum yuhlikukum, azaban da za ta zo ta kewaye ku ta halaka ku gaba daya. Saboda ku ji tsoron Allah, ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala, ku bauta masa, ku bar aikata wannan laifi da kuke aikatawa.
Wa ya qaumi
Allah tabaraka wataala ya ce sai annabi Shu'aib ya ce musu ya qaumi, ya ku mutane na, aful mikyala ku cika ma'auni, ku cika mudu, wal mizana da sikeli, ai atimmuhuma, idan kuka zo aunawa na mudu ku cika mudu. Saboda Allah tabaraka wataala ya faɗa walil mutaffifin alladhina idha ftalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha qalu wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mabutun li yawmin azim. Allah tabaraka wa ta'ala yace azaba ya tabbata ga masu tauye mudu, wanda idan za su tsaya sai su cika, in za su je za su tare mutane za su je kauyen su auno, sai su je da katon mudu su cika, idan kuma su za su tsayar wa mutane sai su yi amfani da wani mudu sai su tauye. Wannan kuma zai sauka akan wanda yake amfani da mudu da sikeli da duk ma wani aiki da za ka yi ka tauye wa al'umma haƙƙinsu. Wato kowane lamari ne ana so mutum ya zamanto ya cika mudu, ma'auni na ainihin mudu, idan kuma na sikeli ne ya cika, idan nama ne ka cika sikeli, karka je kuma kamar sikelin a sa masa nauyi kaɗan ya nuna ya ja da yawa, ko kuma idan gidan mai ne nan ma kada ka matse litan ya zamanto ana ganin sikelin gashi ya sa abin da ya saka alhali abin da ya saka ba shi bane ba, ka tauye. Ko kuma abin da ya faru kwanakin baya mai yana wahala sai ya zamanto gashi amita wato za nuna masu sikeli abinda aka sama daban, amma sai a ce kuma abinda za ka biya daban saboda zalunci. Saboda su suna gudu, idan suka ainihin rage suka canja ainihin ma'aunin sikelin za a zo a ga cewa sun saba akan abinda aka ce a sayar na ka'ida. To amma za a saka maka abinda aka sama a zahiri, to sama da haka za ka biya a kuɗi. To saboda haka duk wannan zalunci ne Allah ya ce kada ku tauye ma'auni, kada ku tauye mudu. Da dukkan nau'i na tauyewa a kowane aiki akwai tauye mudu a cikinsa. Idan kai ma'aikaci ne, idan kana tashi lokacin ka bai cika ba, to nan ma ka tauye mudu. Duk abinda da yake na ainihin zamanto ka yi adalci ka cika shi. Saboda haka Allah ya ce ku cika bil qisti da adalci, wato bil adali da adalci, la tabqasu an-nasa ashya'ahum, kada ku tauye wa mutane kayansu abubuwansu, ai la tanqutuhum min haqqihim shay'an, kada ku tauye kowa haƙƙinsa da komai. Duk wanda kai mu'amala da shi mu'amala ta ainihin ka cika masa haƙƙinsa 100 bisa 100, kada ya zama ka tauye masa haƙƙinsa. To idan kai haka ka aikata abin da ba a so, saboda ku cika kowa haƙƙinsu. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kada ku ringa tafiya a doron ƙasa kuna barna. Bil qatli wa ghairihi, kada ku ringa kisan kai ko wani laifi wani wannan, domin sun kasance idan suna auna mutane a tauge mai kiyalin kabirin, za a zo da ƙatun mudu. Lokacin da za su auna su tsaya, za su zo da ƙatun mudu sai su auna. Da ya ku zo kira min indin nafi, saboda su karɓa abu mai yawa a wurin mutane, su zo da lodi mai yawa. Wa kanu wato su zo samu abu mai yawa. Wai da khalu lin nas atu bi mikyalin sagirin liyafkasuhum, idan su auna ruwan mutane sai su ɗauko mudu. Bayan ma ana zuwa a rage shi, a yanka shi, a ƙara masa fenti, a rubuta irin abin da aka rubuta babban mudun, ko kuma a daki ƙasansa ya ƙara raguwa, ko wani abu nau'i, ko kuma in lita ne a ƙona ta, saboda ainihin ta ragu, ko dai wani abu wato nau'i daban-daban. In buhu ne, a je a tafasa shi a cikin ruwan zafi, saboda girmansa ya ragu, ko kuma a sayo buhun da ana ganin wato girmansa da nau'i da aka sani ba, da duk dai wani nau'i da al'umma suke yana ainihin zalunci, wato na wato tauye mudu. To kar ku aikata wannan abin da ya shafi wato tauye mudu, ko kuma duk wani nau'i na hainci. Idan abin da ya shafi shanu ne, kasan za a kai bijimin ka kasuwa, sai a ainihin bashi wake ko wani abu da ya shafi ruwan dan wake da makamantansa, sai a ga cikin sa a cike, wannan duk nau'i ne na tauye mudu. Ko kuma ni abu wanda ya ne mai kyau da mara kyau, ka hada shi, shi ma dai ya zama toka ce ci al'umma, saboda haka wa dalika mizan, haka nan a cikin mizani shi ma. Wa hadha dawrun wa zulmun, wannan zalunci ne da kuma ƙarin zalunci. Wa nahahum an zalika nabiyullahi shu'aibu, annabin ala annabi shu'aibu sai ya hana su aikata irin wannan zalunci da irin wannan laifi. In fa'alu zalika, idan dai suka aikata haka, to ya khafu alaihim azaba, wato azaba, yana tsoro gare su kada azaba ya same su. Idan ya zaɓe su, to zai ainihin halakar da su. Yace kalmar azaba an samu ta ne min al'azbi, wato iza muniya, wato in an hana mutum abu sai a ce azaba an masa abun nan. Wa min huma ul'azbi limana'ihi al'adash, daga nan ne aka samu ruwa a ce mata ma ul'azbu, saboda yana hana wato jin kishin ruwa. Wa min hu azabu, daga ciki ne azaba, li'annahu yamna'u al-ithm, domin idan mutum a gaya masa ya aikata zunubi, wato za a masa azaba, to wannan azaba sai ta hana shi aikata sabo. To saboda haka da mutanen annabi Shu'aibu da mutanen wannan al'umma, duka ayar tana magana a kansu, kada duk aikin da kake ya zama kana tauye mudu ko kana tauye sikeli. Wa azahum, annabi Shu'aibu ya mutu wa'azi, annahum in istamarru ala naqsil mikyal wal mizana, idan dai suka ci gaba a tauye mudu na ainihin wato mudu da kuma sikeli, to azaba Allah zai ainihin kewaye su da azaba, azaba wanda ya kasance mai ainihin tsanani. To saboda haka duk wanda yake aikata wannan zai zamanto lamarin ba zai albarka ba, sannan kuma azaba yana tafe, azaba yana tafe duk wanda ya zamanto yana aikata irin wannan laifi ya tauye mudu. To saboda haka duk abin da mutum zai yi ya cika mudu, ya zamanto ya yi adalci, ya cika mudu, ya ba kowa haƙƙinsa, kada ya zamanto ka ainihin wato tauye wani daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zalunce shi. Saboda wato daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya yi mummunan ƙarshe, wato ya cika ba imani, akwai taɓa haƙƙin al'umma, wato daga ciki ya kawo, idan mutum yana wasa da sallah ba zai cika da imani ba, wannan yana daga ciki. Sannan daga cikin abin da ya sa mutum ba zai cika da imani ba, rena, wato taɓa haƙƙin iyaye, idan mutum ya zamanta yana taɓa haƙƙin iyaye ba zai cika ba. Sannan abu na gaba, idan yana zalintar al'umma, yana shiga haƙƙin mutane, yana tauye musu haƙƙinsu, yana zalintar su, wannan ma ba zai kikkiawan ƙarshe ba. Sai ga mutum ƙarshen ya zo, Allah ya turo cututtuka sun zo sun rikita masa lissafi, tun kafin ya koma ga Allah ma zamanto wani abu ya fada cikin wata azaba. To saboda haka duk abu da mutum zai yi ya cika mudu, ya cika sikiri, saboda ya samu albarkar rayuwa, ya bi umurnin Allah tabaraka wa ta'ala. Wato rizqul baqi lakum ba'da ifa'il khayr wal wazn, arzikin Allah wanda zai rage dan ragowa rara na Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ka cika mudun ai akwai dan kadan da zai rage, wannan abin da zai rage sai Allah ya ce nani dan kadan da ya gani arziki na Allah ta shi alkhair khairu shi bi alkhair a gare ku in kuntum mu'minin, in dai ku mu'mine ne wato baqiyatul lahi da bin tashrikin Allah ya jingina wannan abu da zai dan saura. Idan kuka cika mudu da nashi saboda ya girmama wannan abun, ka gane cewa abun zai yi albaraka. Idza tarakun naqatul mikyal wal mizana, idan mutane suka bar tauye mudu da tauye sikeli wa tarakut tadfis suka bar tadfisi tauyewa wato warribawa suka bar duk wani nau'i na riba ya zamanto ba za su riba ba, allati kanu ya'khudunaha riban da suka kasance suna aikatawa suka bar aikatawa mimma laysa lahum abunda ba ta nasu ba su aikata riba, fal ladhi yabqa bi aydihim huwa al halal, abunda zai saura a hannunsu in ba su yi riba ba ba su tauye mudu ba sauran dan abunda zai saura Allah tabaaraka wa ta'ala sai ambace shi da baqiyatul lahi wato sauran Allah tabaaraka wa ta'ala. Idafat tashrifin wato idafa na ainihin girmamawa Allah ya girmama wannan abun, ma baqiya min rizqi llahi abunda ya saura na diga arzikin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya jingina shi ne kinayatan saboda kinaya wato wato kinaya ne wato idafat tashrifin ne danganawa idafa ne na girmamawa kanaqati kanaqati llahi kamar inda Allah ya ce tabuwar Allah lokacin da yake magana Nabi Salihu yace nakatu dai wato tabuwar Allah ne wala masuha bisuri kada ku shafe da mumuna nakatu llahi wa tuqu ya saboda haka nan ma baqiyatul llahi sauran Allah saboda ka gane wannan abun da ya saura idan baka cika ainihin baka tauye mudu ba to yana da matukar albarka yana da muhimmanci na Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka zaka samu albarka a ciki ma ka baitin llahi haka nan dakin Allah dakin Kaaba Allah idafan sa gare shi yace dakin Allah saboda haka wannan idafa idafa ne na girmamawa to haka nan shi ma wannan wato ragowa ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Idan mutum yayi cika mudu abinda ya rage na Allah ne zai zama to Allah zai sa albarka a ciki, Allah ya girmama wannan abinda zai rage saboda haka ma baqiya min rizqi llahi lakum khairul lakum abinda ya saura a gare ku na arzikin Allah shi yafi muku alkhairi wato min hadha alladhi ta'khuduna min amwalin nas zulman sama da abinda zaka yi ka tauye mudu ka karba a cikin haƙƙin mutane lianna zulma maluhu ila alhalaki faqat domin dukiyan zalunci ka sani karshen ta zuwa ga halaka ne. Sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ma halaka malun fi barrin wala barin illa biman zakati wato dukiya ba za ta halaka ba a cikin teku ko akan tudu sai da wani abu na zalunci na hana zakka. To saboda haka idan ma kai zalincin ka tauye mudu ka matse sikelin duk abin da kai zai karshen sa zai halaka kafin ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ga babu komai ko kuma ka same shi kana ganin kai kaman ka tara an jima kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala sai turo ma wani ciwo ya turo ma wani cuta ya zama to dole wannan abun sai gaba ɗaya ya kare a jinya ya zama dai ya halaka ƙarshen ta zai zuwa ga halaka ne kadai. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqbalu Allah tabaraka wa ta'ala zai yadda zai karba istiqim al mulk fi dunya ma al kufri lianna al kufr wato iqabuhu an nar faqat Allah tabaraka wa ta'ala shi zalunci bai ya zuwa yi saboda haka Allah yana yadda yana bari mulki ya tabbata da kafirci kafiri ya ci gaba da mulki mulkin sai tabbata saboda ainihin kafirci karshen sa dai wuta ne la ya bar zulmuntur Allah ya tabbata da tsori da zalunci idan ana zalunci ko da ne to mulkin nasa ba zai dore ba saboda Allah ya zalunci hada yan takimu min ahlihi bid dunya shi kan zalunci Allah ne saka wanda yake yin sa mabota zalunci abiya kamar lahira tun kafin aje lahira shi yace saboda haka tajidu kafiran idza ala taqimu lahu ta kafiri idan ya alci sai ya tabbata a gare shi kafiri ne amma ya shekaru yana mulki mulkin bai kau ba saboda menene saboda ya alci li anna indahu min al-iqabi ma yakfihi wa huwa nar domin karshen sa wannan mulkin zai ci gaba da yi tukunin adalcin da yake yi amma karshen sa yana da abin da yake jiranta shine wuta Allah tabaraka wa ta'ala zai masa azaba da wuta idan an je lahira wa idza jara halaka amma idan yayi zalunci to zai halaka lamarin gaba ɗaya sai ya lalace to saboda haka mutum yayin abin da zai zama tukai zalunci a ciki, ko da mulki ne zai dore idan ana adalci, amma zalunci yana shigowa shikenan wannan mulki kuma zai zamanto zai halaka, zai lalace gaba daya, ba zai ci gaba ba. Annabi Nuhu, Annabi Shuaib alayhi salam ce wa ma ana alaykum bi hafiz, ai ni ba mai kiyaye bane raqibun yuzikum bi amalikum, ni ba mai ainihin sa muku ido bane in zama zan saka muku da ayyukan ku. Allah ne tabaraka wa ta'ala zai muku sakayya idan kuka yi imani da Allah, kuka kadaita shi, kuka bar tauye mudu, to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ainihin muku sakayya mai kyau. Idan kuma kuka ci gaba da ha'inci da zalunci da tauye mudu da kafirci, to nan ma za ku samu sakamako a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan kuma kowane nau'i, hatta irin abubuwa da suke faruwa a ainihin gauraya abu mai kyau da mara kyau, kamar manja a ebo gari a zuba a ciki ko wani abu, ya zama ainihin an yi zalunci, an zalunci mutane a cikin koman gida, a ji ana ɗauko ɗayan wasu guna ɗayan wani abubuwa ana mai da suna cutar da bayan Allah, to dukkan wannan nau'i ne na zalunci. Idan mutum yana yin sa, lamarinsa ba zai zamanto da albarka ba. Allah tabaraka wataala ya hana mutum ya zamanto ya yi zalunci a cikin abubuwan da yake mu'amala da shi na mu'amala da bayan Allah.
قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.
Mutanen Annabi Shu'aibu alayhi salam sai suka ce masa ya Shu'aibu istihzan, suka gaya masa ya annabin Allah ya Shu'aibu saboda izgilanci da gatse, a salawatuka ta'amuruka bitaklifi, yanzu sallolinka, yanzu saboda kai kana sallah, sallan naka ne take umurtanka da wannan abin da yake kallafa mana, kana cewa na taruka ma ya'budu aba'una akan mu bar abunda iyayenmu suke bautawa, wannan sallan naka ne, min al-asnami, na daga gumaka, sallan naka ita take saka kana umurtan mu da wannan, aw naf'ala fi amwalina ma nasha, ko sallan naka ne take umurtan mu cewa mu aikata, mu kafe hana mu aikata abunda muka ga dama a cikin dukiyar mu, wannan dukiyar fa tamu ne, amma kana ce mana ga yanda zamu yi, kada mu tauye mudu, kada mu yi kaza, kuma kada mu kaza. Hadha amrun badilun, wato wannan lamari ne wanda yake ba tace la dinai da'in da khairin, wanda yake kira na alkhairi ba zai kira su da wannan ba, zai kira su ne su yi adalci. Kana kasirar salawati, Annabi Shu'aibu yana yawan sallah saboda haka falan ma aradu istizadi, yayin da suke so su yi izgilanci wa Annabi Shu'aibu alayhi salam, qalu lahu tilka matal alla salawatuka yallati ta'muruka mithli hadha, wata kila dai sallolin da kake yin nan, sallah da kake umurtanka da irin wannan abun, wato annan duru kama annan duru kama ya abudu abana, wato sallar sai suke umurtan mu mu bar ayyin bautawa abin da iyayen mu suke bautawa na gumaka, wa amwalina, ko kuma sallar ka take umurtan mu akan dukiyar mu da tarrafi ha kama mu hibbu, wato kada ayyin mu yi tarrafi a cikin dukiyar mu yadda muke so, kana gaya mana ga yadda kake so ayi mu'amala da dukiya, wata kila dai sallar ka take saka wannan, anta wa salawatuka ta'muruka bihadha, kai yanzu sallarka ko sallarin da yake yi duk suke umurtanka da haka, innaka la antal halimu, wato suna izginta gare suna cewa lallai kai kam wato mutum ne wanda yake da ainihin wato wani abu na karancin hankali, saboda haka rashid wanda za a ce masa wato a safi, wanda zai zama yana da wani abu na wuta, wato suka jiya lamarin, hakikan lamari idan an ce halim wato mutum ne mai haƙuri shiryayye, to sai suka juya lamarin, ko dai kana cewa kai mai haƙuri ne, kai mai hankali ne a zatonka, alhali kuma ga mu yanda muke ganinka kai baka da hankali, kai ba shiryayye ba, suka gaya masa irin wannan magana, wato suka ainihin mai da shi wato mutum ne wanda yake da ainihin ƙarancin hankali, sannan kuma wanda ba shiryayye ba, ko kuma suka ce masa innaka la antal halimul aqilur rashid fi zalika, ko dai kana cewa a zatonka a rayawanka kai mai hankali ne, wato kai mai haƙuri ne, kai shirye ne, har ma ake cewa wai ka shiryu, har kake umurtan mu yi kaza mu yi kaza, kai din ne yanzu zaka ce mana mu aikata irin wannan aiki, suke masa istizai da izgiranci, kuma ka dama ainihin kafurai suke da duk wani wanda ya bi hanyar su, idan an zo masa wa'azi sai ringa izgiranci da wanda yake kiransa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, yanzu kai ne, har kai ne za ka gaya mana gaskiya, har kai zaka ce mana kaza. قاعده النظر الى ذات القول لا الى قائله والحق مقبول ولو من جاهل لوكين دا غيا ماك مغانا تو كالي اينين مغانن با ولدي فدي مغانن با كركل ورده متسي كو شيكارو كو واي فدا ما مغانن كدوب اينين مغانن غسكيا انا كربنتا كودا ديغا جاهلي ني وندا باي دا مسني اكن ابو اما اذا دي غسكيا ني تو ذا كربي غسكيا اورين ونان كودا جاهلي ني تو سوا كينون غيا ما مغانا كدوب ذاتين مغانن با ولدي فدي مغانن با idan maganan mai kyau ne zai karbe ta ba da lura da kowaye ne ya fade ta ba kare zamanto magana din zai fito wurin wanda kake so wanda yake goyon bayan ka kana gani da mai kyau ne ko da mara kyau ne zaka yi bari ka nemo mata dalili ka ce wannan maganan kai gaskiya ce ta dace idan kuma wanda baka yi ne wanda baka ra'ayin sa ko wanda baya bangaren ka ko da gaskiya ya fada sai ka zo ka ce kai wannan gaskiyar wato ka nemi yanda zaka bata wannan gaskiya ka nemo mata wani abu da zaka bakanta wannan gaskiya to ba haka ake so ba ya zama to mutum yana duba ila zati alqawli la ila qa'ili ka duba ainihin magana ba wanda ya fadi maganar ba
qala la qawli ara'aytum kuntu ala bayyinatin huwa rabbi wa ghamani
Nabi Shu'aib alayhi salam sai ce ya kauni wato ya bu mutane na ara'aytum ku bani labari akhbiruni in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan dai ina kan wani gaskiya daga wurin ubangiji na Allah tabaraka wa ta'ala ina kan shari'a akan daga wurin ubangiji na sannan wa razaqani min rizqan hasanan Allah tabaraka wa ta'ala azirta ni da wani arziki arziki ne kyau wato halalan na halal afashubuhu bil harami min al baqti wat tadfis yanzu ni zan hada arziki na halal din da abin da ya shafi haramun na tauye mudu da kuma tauye sijeli a ce zan yi tauyewa ni ba zan ayyanta da jefi tauye mudu ai ba zan yi ba ni ba zan yi haka ba wa ma uridu an ukhalifakum ni ban bana nufin in saba muku wato wa azhabu ila ma an hasmanu a ce ni na umurce ku ku cika mudu ku cika sijeli ni kuma in je ina aikatawa ba haka bane ai ni ne ma zan fara hanuwa da wannan saboda haka in uridu illa islaha ai wato ma uridu illa islah ba wanda nake nufi da wannan umurni da nake muku sai dai islahan lakum bil adl sai dai ku gyaru ku zama kan adalci wato ku zama akan daidai ku bi Allah yanda ake so ku yi abin da Allah yake so saboda haka amal salatu abgurgurin iko na ina so ku zama to akan daidai akan adalci amma wa ma tawfiqi a kudurati ala dalika ghairi min al-nadi ba inda wani iko ba inda wani dacewa akan wannan aiki da dukkan wani sauran aiki wanda yake biyayya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala illa billahi wato dukkan dacewa na da karfi na yana ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda alaihi tawakkaltu ga Allah ne tabaraka wa ta'ala dogara shine yake sa ni nayi daidai akan sa nake ainihin dacewa ilayhi ne kuma ga Allah nake komawa arji ga Allah nake mai da lamari na gaba daya tabaraka wa ta'ala to saboda haka kada ku ga ina umurnan ku da wannan ku ce ni zan hana ku ne kuma na je na aikata a'a ai lokacin da na hana ku ni na fara hanuwa ma duk wanda zai hana wani abu to shine wanda zai fara hanuwa saboda haka shi ya fara hanuwa kafin ya hana su aikata wannan abin da yake hana su akai
wa ya qawmi la ajrimannakum
Annabi Shu'aib alayhi salam sai ce mu ya kauni ya ku mutane na wato la jirannakum kada wato la sibannakum shikaki kada sabawa da din ya sanya ku ya sa ku wato ku saba da ni kada ya sa ku an yusibakum mathala ma asaba mithlu ma asaba qaumi nuh kada son sabawa da ni ya sa irin abin da ya sa mutanen annabi nuh ya same ku ai kuna da labari abinda ya samu mutanen annabi Nuhu alayhi salam na halaka, Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da tufana saboda sun sabawa annabin su. To ko kuma abinda ya samu mutanen annabi Hudu, kada kuma ya same mu, Allah ya halakar da su suma. Au qaum salihin ko mutanen annabi Salih alayhi salam suma Allah ya halakar da su. A ilaha ilallakum hubbukum li mukhalafati, kada son sabawan ku da ni ya dauke ku ya sa an yuniyakum alhalab, kada wannan ya aukar da ku cikin halaka. Kama waga fi haulai, kamar yadda halaka ta afkuga mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salih alayhi salam. Ko kuma wama qaumu lutin manaziluhum wa zamani halaki minkum bayyin, mutanen annabi Lut alayhi salam sufa da wurin mazaunansu garurrukansu da kuma lokacin da aka halakar da su babu nisa ba, bai nisanta ba kwanan nan tsakanin mu da ku tsakanin su ba rata, saboda haka wannan kan ba ya zama nisa a gare ku ba. Wato fata biru ku lura da abin da ya samu mutanen annabi Nuhu, shi kan kusa kusa ne shekarun bai jima ba tsakanin ku da su, saboda haka fa ku wazantu ku hanu daga aikata waɗannan abubuwa da ake hana ku aikatawa na shirka da kuma tauye mudu da kuma tauye sufeli.
قالوا لا تعيب ما نفقرك فيها مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتنا وجناك وما أنت علينا بعزيز واستغفروا ربكم ثم
واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. الله تبارك وتعالى يقول كوني واستغفروا ربكم كوني مغفرا وبنجيكم كوني وبنجيكم يستغفاري ثم توبوا اليه ان توبوا الى الله تبارك وتعالى ان ربي رحيم بالمؤمنين ما يرحم اي مؤمنين اذا كرك اي wannan aiki na istighfari توبوا Allah tabaraka wa ta'ala za ku samu rahama, Allah zai muku rahama saboda kun zamanto mu'minai. Duk wanda ya rike istighfar da tuba ya zamanto mu'min, saboda haka rahimun bil mu'minina, duk wanda ya rike wannan ya zamanto wato Allah zai masa rahama, mai rahama ne ga mu'minai. Sannan wadudun, Allah muhibbul lahum, Allah masoyi ne ga duk wanda yake istighfari yake tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala. Laula wudduhu, ba dan soyayyar Allah gare ku ba wato da mastamarar rizqa wal baqa'a la ma yartaqibuna min al ma'asi, da arziki Allah bai ci gaba da azurta ku ba alhali kuna ci gaba da saba masa, saboda Allah yana son ku ne. Saboda wannan soyayya ku tuba zuwa ga Allah, ku istighfari, ku bar aikata wannan zunubi. Wannan kuma haka su ma wannan al'umma ta sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala, su yawa ita istighfari, wato ku istighfari mai yawa, saboda wato duba liman wujida fi sayfati istighfaran katira, sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljanna ta yi farin ciki da duk wanda aka samu a cikin takaddusa ranar alkiyama aka samu istighfari mai yawa. To saboda haka ka zauna kana yawan da istighfari a kowane lokaci, za a sanya ma fi kulli hammin faraja, a dukkan kunci da ka shiga Allah zai samu ma mafita, sai ya zamanto kuma kai aqiba karshe ne kyau. Wani bawan Allah daga cikin ainihin almajiran Sheikh Tijjani bin Usman al-Kanawi wato ya yi rashin lafiya, mutum ne mai yawan istighfari, mai yawan tubawa Allah tabaraka wa ta'ala. To da ya rashin lafiya sai aka kai shi asibiti, sai ya kira ya sai ce to wannan dan sakarai ba sai yin nisa da shi, yace zan rasu, yace ga yaro karamin yaro yace kai ne yanzu kake karami, ba na so kai nisa da ni, ina so ga rasuwa ta, saboda ga rasuwan wanda yake yawan ta istighfari, saboda kar zamani ya rude ka wasu zo su ga ya maka cewa istighfari ba ya da kyau, ka bari aikata wannan istighfari wato kabisu kabirin duniya. Sauran aya manya sun kan mun san sun riga sun kama sun samu rubutu ga sun tabbata akan wannan hanya ta istighfari da salati annabi la ilaha, amma kai ne yaro, saboda ka zo ga yanda wanda yake yawan istighfari zai rasu. Shikenan sauran sun watse shi yana zaune a wurin mahaifinsa, yace to ka matso, da ya matso sai fara kalmar shahada, yayi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya neme ta har sau bakwai yana neme ta na bakwai shikenan sai ransa ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya rasu yace to yayi haka ne saboda wato dan nasan nan ya zamanto ya samu itibari kuma dama kafin wannan ya faru ya malami ne ya bi almajiransa ya je gida ne ma sallama kai almajirin sai yace to na zo mu gaisa ne akwai tafiyar da zan zanyi saboda haka na zo mu yi ban kwana kafin kai magana sai ce to alheri Adam shikenan sai ta ji labarka da alheri to haka yaji dukkan almajiransa da wanda yake mu'amala da su ana gobe zai rasun yayin nin bisu ya mutu ban kwana cewa zan yi ne ba zai barka maka tambaya da tafiya za a yakar maka Allah ko a yana gama fara sai ce to labarka da alheri sai ta ji ka kuma da yazo dan jinya na da daren rashin lafiya kama da safi aka kai shi asibiti shikenan yace to yana so a bar shi da wannan yaro na da rai zama yana kuta da shi saboda shi yaga wato yanda ainihin bayan Allah suke koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka ku yawo ta istighfari sai annabi Shu'aib yace musu kalu ya Shu'aib sai suka ce annabi Shu'aib wato ma na fau kaseeran mimma taqulu ba ma fahimtan yawan ka ji wannan surutu kace kaza kai yawan surutan kan nan ban ma fahimta saboda cikin famu ne ba ma fahimtan abin da yake fada wa inna lanaraka fina dha'ifan muna ganin ka dai kai wani mutum ne mai rauni zalila kan tajjiti a cikin mu wato wasafu bi anna qulubi la tafqa shay'an mimma yaqulu la dai wa la tindi wato sun sifan ta yace wa zukatan su basa gane abin da yake fada saboda mu ba mai da hankali mu ma kan ka ba saboda idan ka damu da magana ne ana magana zaka mai da hankalin ka saurari magana har ka fahimci ne annabi Shu'aib suka ce ai mu hankalin mu ma bai je wurin ka ba har ma mu gane ne kake fada kana ta turutu kawai saboda haka ba ma fahimtan abin da kake fada wato saboda da annabi la ya tabirunahu dan ya tabiruna kalamahu ba su dauke shi wani mutum ne mai girma dallin tanama su ce sun lura da maganansa ko sun fahimci wani abu da yake cikin maganansa suka ce kai karka yawan ta turutu laula ra duka wato ashirat kala jabnaka bil ijarati ba don ma jama'an ka ba dangin ka ba don kana da dangi a cikin mu ba ai da sai mu ringa jifan ka da duwatsu muna tsoron dangin ka ne har sai an taba wani dan uwan su saboda haka ba don wannan dangin naka ba da shikenan sai mu ne da duwatsu mu ringa jifan ka saboda ma anta alaina bi azizin kai ba mutum ne mai girma a cikin mu ba saboda abna'ud dunya lazimatu indahum almalu wal jah saboda shoyin yan duniya su girma abin da suke gani mutum yana da girma a wurin su shine kudi da matsayi idan an ga kana da dukiya duk dan duniya zai girma maka saboda yana ganin kana da wani abu na duniya idan ka kana da matsayi kana rike da wata kujera ta kaza ko kujerar kaza ko sarautar kaza to shikenan dan duniya duka zai girma maka saboda yana ganin wannan shine girma a wurin sa shi yace to wannan shine alama na girma a wurin dan duniya su ga mutum yana da dukiya ko yana da matsayi walid dini almutabirin inda mu alilmu wal amalu bihi su ga mutanen addini abinda suke lura cewa mutum yana da girma a wurin su shine wanda yake da addini wato wanda yake da ilimi kuma yake aiki da wannan ilimin duk abinda mutum idan mutum yana da ilimi yana aiki da shi ko bai da komai a wurin masu hankali da masu addini suna ganin sa mai girma ne faman kana aliman amilan bi ilmi fa huwa jalilun inda al-ughala shi yake duk wanda ya zama malami mai ilimi sannan mai aiki da ilimin sa to mutum ne wanda yake da girma kwarai da gaske a wurin masu hankali wa in kana faqiran ko da matalauci ne bai da komai amma yana da ilimi yana aiki da ilimin sa to masu addini suna ganin mutum ne mai girma wa in kana laysa lahu jahin inda an-nas ko da mutane bai da matsayi a wurin su ba ya rike da kujera na mulki to ainihin masu addini suna ganin sa mutum ne mai girma biya ka fi abnai duniya sabanin yan duniya duk wanda yake shi duniyar da ne shi to baya ganin girman mutum in bai da dukiya wato kamar yadda wani mawaki yake cewa rajin nasa kad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu nasa kad zahabu ra'aytu an-nasa munfadda ila man indahu jidda wa man la indahu jidda fa anhu an-nasa munfadda yace naga mutane sun tafi ga wanda yake da zinari wanda yake da naira duk wanda bai da naira sai mutane su tafi su bar shi naga mutane sun je sun taru munfadda naga mutane tari ila man indahu jidda ga wanda yake da azurfa wanda yake da dala mai naira naga mutane sun je sun taru gare shi wanda dukka bai da wannan naira bai da kuri to sai ga mutane sun tare sun dare sun bar shi ba za su taru wurin sa ba to kada ainihin yan addini ba haka lamarin yake a wurin su ba wato suna lura da mutum wato jalilan suna ganin mutum mai girma idan dai yana da ainihin addini wato laysa indahu ilmun wala ibada. Su yan duniya suna taruwa mutum wanda suna ganin mutum mai girma ne in yana da kuɗi ko yana da ainihin matsayi yana da wata kujera ko da baya da ilimi baya da addini ba wani ibada da yake yi. A zuwa ga wannan ne hadisi yake ishara inna Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadisin da wato Imam Muslim ya kawo shi hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya kallon suran jikinku, Allah tabaraka wa ta'ala baya kallon dukiyanku, Allah yana kallon zukatanku ne. Idan zuciyarka ta zama mai tsoron Allah, zuciyarka ta zama mai biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala mai ma'arifa, shikenan Allah yana kallon ayyukanku ne. Idan kuna aiki ne kyau, shikenan kuna tare da Allah tabaraka wa ta'ala. Ita zuciya tana da muhimmanci, shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce ma wasa'ani samai wal ardi walakin wasa'ani qalbu 'abdi. Sama ta sama'u da ardu duk sun kasa daukan Allah tabaraka wa ta'ala, amma qalbun 'abdu ya dage Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa abdin yace abal qalbu illa an yakuna mutayyama, saboda wannan qalbun ne. To saboda haka wato ainihin haitu anna wato Allah yana kallo ne zuwa ga ainihin zukata da ayyuka. Haitu anna umiya basairu nazaru ila nabiyillahi shu'aibu annahu da'if, inda ya makance sai suka ringa kallon annabi shu'aibu mutum ne wanda yake da rauni, suka makance kallon rauni. Saboda haƙi suna ganin sa wala kan jinjina shi ba kuma bane, walakin naraduhu allazina indahum amwal humu laita, sai dai dangin sa yan uwansa wanda suke da dukiya su kan wa'annan mutane masu karta suna ganin da wasu suna ganin su masu girma ne. Laula izzatu radihi in dangin annabi shu'aibu alayhi salam ba da kuma shahadantar da annabi shu'aibu sun ta dukan su da duwatsu. Saboda haka sai annabi shu'aibu ya ce
قال تعالى ربي يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون
sai annabi shu'aibu yace ya kauni ya ku mutane na rahali azza alaikum min Allah, yanzu dangi na su suka fi girma a wurin ku akan lamarin girman Allah tabaraka wa ta'ala, babku ganin girman Allah fa takfiru kula qatili li ajalihim wa la ta'buduni lillah, ba za ku bar ni saboda Allah ba, saboda girman mutane na yasa kuke ganin za ku bar ni ba za ku kashe ni ba, saboda kuna ganin girman ainihin mutane na ba za ku bar ni saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba. Wattakadumu wattakantumuhu wara'akum zihriya wattakantumuhu la Allah, kuka bar Allah tabaraka wa ta'ala wara'akum, kuka mai da shi bayan ku zihriyan mambudan, kuka jefar da Allah a bayan ku kalfa zuhurikum a bayan bayan ku, la turaqibunahu babku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala, babku sauraron Allah, babku ainihin lura da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala. Ku dai tunanin ku masu kuɗi masu dukiya daga cikin dangina, saboda haka inna rabbi ku sani ubangiji na dinnan bima ta'maluna muhit, Allah tabaraka wa ta'ala masani ne tabaraka wa ta'ala da abin da kuke aikatawa. Wato inna rabbi muhidun ilman, ilmin sa yake wai dukan abin da kuke fara da abin da kuke aikatawa bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa. Saboda haka fa yujazikum, Allah tabaraka wa ta'ala zai saka muku akan wannan aikin da kuke yi na cewa ba za ku ainihin za ku kashe ni ba don tsoron dangina ba, sannan ba za ku yi imani ba, ba za ku bar tauye mudu ba. Saboda haka ya kauni ya ku mutane ilamu imalu ala makanatikum wato ala halatikum, ku aikata duk abin da yake so akan halin ku, yi duk abin da yake so, saboda inna amirna ala halati, ni ma zan ci gaba da aiki na. Saboda haka to fa ta'lamuna, da sannu za ku sani ku ci gaba tunda kun ce ba za ku yi ba za ku bari ba, an hana ku kun kiyarda, saboda ku ci gaba da yi, ni ma zan ci gaba da abin da nake na din Allah tabaraka wa ta'ala. Zamu gane man yati azabu yuzihi, zamu gane waye azaba za ta zo masa, wannan azaban ta kunyata shi, wa man huwa kazib, zamu gane waye makaryaci tsakanin mu da ku, waye yake kan gaskiya waye yake kan ƙarya, ana an amtum, ni ne ko ku waye yake kan gaskiya. Saboda haka wato tunda sun yi yadda da gaskiyan da ke gaya musu, yace to shikenan su ci gaba, shi daga yau zai ci gaba da abin da yake na ibada, su ma su ci gaba da abin da suke yi. Duk lokacin da mutum ya rasa mai gaya masa gaskiya, to ya fada halaka. Waɗannan Annabi Shu'aibu yana gaya musu gaskiya akan su bi Allah tabaraka wa ta'ala, su bi manzon Allah wato su bi shi Annabi Allah Annabi Shu'aibu, su bar ainihin tauye mudu, su bar tauye sikeli, sai suka ce ba za su bari ba, za su ci gaba da sabon Allah tabaraka wa ta'ala da ainihin butulci da ainihin tauye wa mutane abin da suke aikatawa, wato mu'amala da suke da duniya na mutane. To shi kenan Annabi Shu'aibu sai ce to ku ci gaba, ni dai ba ruwana, ku ci gaba da aiki, ku nima na ci gaba da aiki na. Saboda haka za mu gane waye ne akan gaskiya, ni ko ku. Fartaqibu intaziru aqibata abramu, ku saurari karshen lamarin ku, ku gane inni ma'akum raqibun muntazir, ni da ku muna cikin sauraro. Za mu ga waye ne zai karshe ne kyau, ni ne da nake kan addini na gaskiya, nake kiran ku bar rashin gaskiya, ko ku da kuke aikata mummuna yake kuke bauta wa gumaka, kuke tauye mudu da sikeli, ku ne za ku yi mummunan karshe. Za mu gani, mu ci gaba da sauraro, mu ci gaba da jira.
Walamma jaa amruna najjalna shu'aiban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa raddat alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ga yanda lamarin ya kasance, yayin da wato a ci gaba da sauraro, to walamma jaa amruna, yayin da lamarin mu ya zo bi ilahihim, na halakar da waɗannan mutane, lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo akan lamarin halakar da waɗannan mutane, to najjayna shu'aiban, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsirar da Annabi Shu'aibu alayhi salam, wallazina amanu ma'ahu, da wanda suke imani tare da Annabi Shu'aibu alayhi salam, Allah ya tsirar da su bi rahmatin minna, da rahama daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala, wa kana allazina zalamu sayhata, waɗannan wanda suke zalunci sai tsawa ta same su, sahabin Jibril, malaika Jibril alayhi salam sai zai musu tsawa, fa asbahu fi diyarihim jathimin, sai suka waye gari a cikin gidajensu suna gurfane, barikina ar-rukb mayyitin, ala ar-rukb mayyitin, suna gurfani akan gwiwoyinsu duka sun mutu saboda tsawa da malaika Jibril ya mutu. Shi yasa su ma kafirai zamanin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka tambaye manzo Allah wake kawo ma sakon nan ne, sai suka ce ai malaika, manzo Allah ya ce musu malaika Jibril, suka ce ai Jibrilu wannan kan makiyin mu ne, shi yake halakar da duk al'umman da suka gabata. Saboda haka ba za su yadda ba da wani mala'ika ne, ma da mala'ika ne ka yanne, tunda shi sun san shi mai raba arziki ne, da shi yake kawo sako ma da sun yadda sun yi imani. To saboda haka tunda mala'ika Jibrilu ne, to ba za su yi imani ba. Saboda haka su ma waɗannan sai mala'ika Jibrilu ya musu tsawa ya halakar da su. Ice to haka dai lamarin ya kasance, sai suka zamanto ka Allah ya gano ka annahum lam yaghlaw yuqimu fiha, sai zamanto kaman ma ba su zauna a cikin garin ba, garin kaman ba taba rayuwa a ciki ba, duk sun halaka, sun zamanto kaman ba halaku hatta saru haba'an mansura, suka halaka suka zamanto kaman kura abun wadarwa, ka annahum lam yaqimu fi diyarihim qattu, kamar ba taba rayuwa a cikin wannan gidan da jin nasu ba, duk gidajen an halakar da su. Ala budan liman yana halaka da dabba daga wannan madyana, kama baudan samur, kamar yanda ka halakar da ainihin samudawa, to su ma dai kissa su ta kare tunda Allah tabaraka ta'ala kadda su. To shi kenan Allah ya ce kuma laqad arsalna musa bi ayatina wa sulaimin mubin, bayan waɗannan Allah ya ce ya aiko annabi musa alayhi salam da ayoyinsa da kuma hujja mabayyane, burhanun zahirun, wato aka kawo ne zama wanda ya zo da hujja bayyane ne, Allah tabaraka ta'ala ya koshi da dalilai zuwa ga ila fir'auna ila fir'auna, aka aiko shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ainihin jama'arsa, wattaba'u amra fir'auna, sai su jama'a suka bi lamarin fir'auna, wa ma amru fir'auna bi rashid, lamarin fir'auna bai kasance sadiq wanda yake kan dade ba, wato bai zama to kan ainihin hanya ba, bai zama to kan shari'a ba. Saboda haka suka bi din annabi Musa suka bi fir'auna, to saboda wannan bin fir'auna da suka yi zai zama to shi zai jagorance su ran tashin kiyama zuwa irin azaban da za su fada.
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. يَدْعُو قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
تبارك وتعالى تدسكبي لمرين فرعون في زمن تو يبدو يتقدم قومه يوم القيامة فرعون شذي جابورن تموت عن انت ران تاشن القيامة سبو دهاتا فيتبعونه كما يتبعوا في الدنيا ذات بيشي كما ريندا سك بيشي الدنيا داما واتو من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى الدين ومن سن سنة سيئة فله وزرها ويزر من عمل بها إلى الدين دوان لي سنة سنة نيكو زيتا ملادا سنة هذا من سك بيشي يران تاشي قيامة تنهاك دوان لي فاروني ممونا أيك أكا بيشي توشي ما دي جاقورن سموشا ننسى ينا دي زنبي موانا ممونا أيك إلا أيكا دفمون سك بيشي يزوان تاشي قيامة تسبب دوان ممونا أيك إلا فرعون يفارر تزي زما دي جاقورن تيوتو زوا بوتا ران تاشي قيامة متى ندار سرين قبيلسا حر أينهم زوا وجا كما ينسى كرين قبيلسا أينهم دونيا تسبب داكا فأورادهم أدخلهم النار سي فرعون يجاك jagoran jirgin gangaren da su cikin wuta gaitar girbin maurud kai yayi muni wannan ainihin jagoran ta da za a gangara cikin wuta wato wannan yayi muni wa wata bi wuti hadihi ay ad-dunya allana aka biyar da su za su samu tsinuwa a cikin duniya wa yawmal qiyamati haka nan kuma ran tashin kiyama wato lana suna da tsinuwa bitar ribdu al-awni marfut ribduhum wato wannan taimako wannan jama'an nasu da suke taimakon za su zama to sun bi fir'auna sun tafi da shi akan wannan bata wannan lamarin nasu yayi muni saboda haka a ce mutum zaka bi shi amma wannan jagorancin kan da zai yi jagorancin ka har ne zuwa wuta to wannan jagorancin yayi muni to saboda haka duk wanda zai zama to zai kira mutum zuwa ga wuta to wannan kira yayi muni saboda haka zai zama jagoran sa ne wanda zai kai shi zuwa ga wuta to saboda haka Allah ya tsare mu
barika min amba
تبارك وتعالى ذلك من انباء القرى نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولن تكن لابارين القريون da muke baka labari ya kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadi ga cikin wannan alqariyum wato qa'imun alaka aluhu dunahu akwai wanda a cikin alqariyum akwai alqariyan da wato mutanen garin ne kadai suka halaka amma garin zaka je ka samu asar gurabu na wannan garin ga alamomin cewa mutanen ka za su zauna a wannan garin a cikin garurukan kuma min hasid a cikin kuma akwai garin da gaba daya halaka hasid wato halaka bi alihi fala asar lahu kal asri man bi manajin ya halaka ba wani gurbi kamar gona ce da aka zo aka girbe ta da waje gaba daya wato ba wani alama da ya saura cewa wani tsiro ya taba faruwa a wannan wuri an girbe su gaba daya kamar garin annabi Lut alaihi salam su gaba daya ba asar ba alama tunda an kwashi garin gaba daya an zo an kifa shi ya zama to sun halaka ba za a ga alamun girbejin su ba to haka nan lamarin yake Allah ya ce wa ma zalamnahum bi ilakihim da ghairi dhanbi Allah bai zalunce su ba ba ya halakar da su bane ba tare da sun aikata wani zunubi ba sanda Allah ya ce su yi kaza su yi sabai Allah bai baya zalunci walakin zalamu anfusahum su suka zalunci kansu bi shirki suka ringa tarayya wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda inna shirka la zulmun azim lalle shirka ta hada Allah da wani babban zalunci ne mutun yayi ne tarayya wa Allah da wani saboda haka da azaban ta zo musu amma aganat anhu ma dafa dan maliyatum allolin su gumaka da suke kira cewa su ne alloli suke bauta waɗannan gumaka ba su tun kuɗe musu azabar ba allazi tad'una min dunillahi ya'budu min dunillahi wannan gumaka da suke bautawa kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala bai gudanar da su da komai ba to saboda haka ya zamanto bai musu amfani ba akan abin da suke aikatawa ne shay'in akan komai dan ma ja amrun rabbih yayin da lamarin ubangijin ka yazo azabahu azabanta wa ma zadahum bi ibadatihim wannan gumaka abin da suke aikatawa bai kara musu komai ba ghayra tadbi wato tadbi banda takhsir banda asara ba da halaka ya zama to sun fada cikin halaka saboda bin waɗannan gumaka da suke yi saboda haka wannan ainihin ya zama to musu asara a cikin rayuwar su ta duniya suka kuma riki asara a rayuwar su ta lahira
إلا
kazalika mithlu zalika al-akad Allah tabaaraka wa ta'ala hakan nan dai kamar yanda aka ma wadannan algari wanda suka gutuce suka kafirci Allah tabaaraka wa ta'ala ya halakar da su aka zo rabbika suka kama ubangijin ka yake idan aka dal qura idan ya kama algariya ana nufin mutanen algariya idan mutanen gari suka yi laifi haka Allah ya halakar da su wa ya zalimatu bil zunubi suka zama to suna zalunci da zunubai fala yughni anhum wato bai ne bale ayin wadatar da su ba ni aka zai shayun wani abokan kamun Allah tabaaraka wa ta'ala inna akhadahu alimun shadid domin kamun Allah mai radadi ne kuma mai tsanani duk wanda suka yi zalunci suka yi kafirci suka tauye mudu suka yi ayin abun nan to azaban Allah yana nan kamun Allah daban-daban zai kama su da rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali abubuwa mabambanta daban-daban to saboda haka mutane su tsoron Allah su kiyaye Allah wadannan mutane annabi Shu'aibu da ya gabata a tauye mudu ne suke yi sun tauye mudu sun tauye tsikeri dalilin haka Allah ya zartar da su Allah ya halakar da su mutane annabi Lut wato suna yin aikata albasha ne suna neman maza Allah ya halakar da su to haka nan dukkan wata al'umma wayannan al'ummar da ba da kowanne da irin laifin su mutane annabi Salih ya ce musu ga taguwar Allah kada su tabata suka soke taguwar Allah suka kashe raƙumi Allah ya halakar da su amma sai gashi wannan al'umma suna ta kashe bayin Allah mutane wanda abriya ba su da laifin komai to saboda haka a kiyaye lamarin Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya taba Allah ya taba bayin Allah ya taba hakkin Allah idan Allah ya zo kama shi to lamarin ba zai yi da kyau ba to saboda haka a ji tsoron Allah a bi Allah tabaraka wa ta'ala a bar sabawa Allah tabaraka za mu je akan wannan aya saboda bayanin da ke kan ayar da ya gudu za mu tashi akai insha Allah abun da wannan ya Allah maulana abun da wannan Allah ga mutum mana Allah ya rigo da hannun mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu alfarma man da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya barka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu shi mu lafiya sama man da Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din ya kana bi rahman nasta'in ibn sirat al mustaqim sirat al ladina an'amta alaihim ghayr al maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومشكله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gracias.